Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar polio da ke gurgunta yara, duba da cewa cutar ta sake kunno kai a Najeriya. Tun a watan Agustan 2020 ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana Najeriya a cikin jerin kasashen da suka yi nasarar kawar da cutar polio a duniya. Sai dai tun a lokacin ana ci gaba da samun nau'in cutar, wanda hukumomi da masana suka ce ana samun nau'in cutar ne sakamakon rauni na garkuwar jiki, musamman ga yaran da basu samu cikakken rigakafi ba. To shin menene ma cutar polio, kuma yaya alamominta suke? Kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya yi ƙarin bayani.
Cuta ce wadda ƙwayar cuta nau'in virus take haifarwa, wadda take kawo watakila ɗan samu ɗan zazzaɓi da ciwon kai da ciwon ɗan wuya haka, daga baya kuma sai ta kawo shanyewar jiki musamman ƙafafu. Wani lokacin tana iya shafar tsokokin da suke waɗanda ake amfani da su wurin yin lumfashi. Wannan shine dalilin da yasa wani lokacin takan yi kisa.
To likita, shin cutar polio ta kasu kashi nawa ne, ma kuma akwai wani bambancin ne wajen illar da take yi wa yara?
Ƙwayoyin cutar virus nan da ke kawo cutar polio sun kasu a asali kashi uku, wanda ake cewa type 1, type 2 da type 3. Amma daga baya-baya an samu abinda ake cewa vaccine-derived polio virus, wato ainihin allurar rigakafin wadda ake ɗigawa ƙwayar cutar polion ce ake dakushe kaifinta. Ya zama kenan ba an kashe ta gaba ɗaya ba, amma an dakushe ta yadda idan aka ɗiga in ta shiga cikin ƴan hanji za ta ɗan hayayyafa na ɗan wani lokaci, wanda zai sa jiki ya samu garkuwar jiki daga wannan. To ita wannan ƙwayar virus da ake amfani da ita da niyyar samun wannan rigakafi, sai ya kasance tana canza nau'i, abinda a likitance ko a kimiyyance ake cewa mutation. Saboda haka sai ta zama an haifar da abinda ake cewa vaccine derived polio virus. Ta zama kenan kashi na hudu wanda takan ɗan zagaya cikin al'umma, kuma wasu ƙasashe sun ba da rahoton ciwar. Kamar Indonesia misali sun taɓa ba da rahoton cewa an samu yaran da suka kamu da ita wannan cuta ta shan inna, wanda asalinta daga wannan vaccine derived, wanda ake cewa circulating vaccine derived polio virus.
To likita, shin akwai bambanci ne wajen illar da take yi wa yara?
To inda ake samun bambanci na tsananin cutar ne, ita waccan da ake cewa wild polio virus tafi tsanani, kuma tafi kawo shanyewar jiki, musamman type 2 din nan wadda kura daga kasan mu a shekara ta 2020. Saboda haka ita tafi tsanani akan su wannan wanda aka ba da rahoto na baya, wato vaccine derived nan circulating vaccine derived polio ba su kai tsananin waccan ba.
Ko menene yasa ake ƙara samun bullar cututtuka musamman waɗanda ake iya rigakafi? Ko ma cutar polio da aka ayyana kawar da ita a Najeriya ita ce tambayar da nayi wa Dr. Abdullahi Bulama Garba, ga kuma abin da yake cewa.
To bullar wani nau'i na cutar shan inna da hukumomi suka sanar a Najeriya ba abun mamaki bane, kuma ba wani sabon abu bane a kasashe duk wuraren da yake ya zama to akwai rauni a rigakafin da ake yi yau da kullun na cututtuka wanda suke da rigakafi, wato wanda muke cewa vaccine preventable diseases. Wannan cututtuka sun hada kaman shan inna, kaman kyanda, kaman su tarin shika da tarin TB da sarki haƙora. Wannan cututtuka su ne wanda ake ba da rigakafin su yau da kullun. Kuma duk lokacin da aka ce wato garkuwar jiki na yara na inda ake ba da rigakafin nan yayi ƙasa sakamakon wato rashin bawa a yara da yawa, wato akalla a samu kashi 80 zuwa sama na yara a kowanne wuri da ake magana. To in dai har ka ce ba a samu wannan ba, to za a iya samun jifa-jifa haka, wato cututtuka kamar na shan inna da kuma sauran waɗanda na faɗa a sama. Rashin samun garkuwar nan ya danganta ne ga wato rashin kammala rigakafi na yau da kullum. Ya kamata a ce duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya, to a cikin wannan shekara ɗaya na farko a akalla a ce uwa ta je asibiti a sau biyar don samun cikakkiyar kariya ga cututtuka wanda suke da rigakafi. Wannan rashin zuwa a samu rigakafin nan na yau da kullun cikakke ga yaro ko kuma yarinya shi ke kawo raunin rigakafi, shi muke cewa weak routine immunization system. Kuma wannan yana aukuwa bisa dalilai da yawa, misali za ki ga cewa ko su iyayen ne a basu samu sun je ba, kuma sa zuwa samu maganin akai akai shi zai sa kamar samu rashin karfin gwiwa su je, ko kuma a ce da gangan ne ba sa su je saboda waɗansu da yawa har yanzu suna kyamar rigakafin nan. Sannan ko kuma a ce a wuri ne wanda ke baya samun zaman lafiya, shi yasa kamar a ce ko ma'aikata ma suke a tsoron zuwa wajen. To amma dai gaskiya kuma mun gano ma cewa sau da yawa yanzu za ka ga cewa sai ga iyayen ma suna son ma su je a rigakafin, amma sau da yawa wallahi ma'aikatan lafiya suna tasu matsalar. Za ka ga an shirya a je abin da ke ce out reach, wato a tashi kamar daga asibiti a je kamar wasu ƙauyuka aka ko rigage haka, sai ga ma'aikatan su rubuta su ce sun je amma ba su je ba. So kuma ko wurare kamar da ake ana kamar yaƙe-yaƙe kamar na Boko Haram ɗin nan, sannan kamar inda ake ta banditry ɗin nan, to kaga shi ma ma'aikacin lafiya gaskiya shi ma saboda zai tsoron lafiyarsa da kuma ransa, shi ma kaga zai sa yana ma tsoron zuwa wajen aikin. So duk dai inda aka samu cewa akwai rauni na rigakafi ne yau da kullum, to wannan shi ke kawo ɓullar wato cututtuka wanda yake suna da rigakafi ne yau da kullum, kamar foliyo, sarki haƙora, tarin shika, haka kamar wanda ya faɗa. Kuma kamar nau'in da aka ce an samu a Najeriya, wannan bai ɗauke Najeriya daga matakinta na cewa ta kawar da cutar foliyo ba. Wannan nau'in da aka samu ita ake cewa CBPD wa circulating variant of foliyo virus, wa suka ce mata circulating vaccine derived foliyo virus. So wannan samun da samun bullowa wannan circulating variant foliyo virus da aka yi a Najeriya ba abin mamaki ba ne in kika duba kamar lokaci ne abu na damuna, ko za ka cewa irin sau da yawa mutane sun yi bayan gida haka a gaban ruwa, kuma ruwan sama ya zo wanke ya shiga cikin ruwan nan, za ka ga mutane da yawa sun sha. To duk inda ake samun ana shan ruwan da yake ba shi da tsafta, ko kuma ana cin abinci wanda yake ba shi da tsafta, kamar in kika je kasuwannin mu sau da yawa za ki ga cewa irin gashi ko kuma gefen titi shiga ana sayar da abinci ga kwata nan a buɗe, sannan kuma ƙuda ya shiga ya zo ya taɓa. So shi gaskiya duk irin wannan suna kawo ba ma wai foliyo kaɗai ba, har ma irin su kwalara, irin su typhoid ɗin nan. To duk yawancin cututtuka ne wanda suke da alaƙa da rashin tsafta, musamman tsaftar muhalli da kuma tsaftar abin da ake ci da kuma abin da ake sha. Wannan shi yasa cewa ba wai ba da rigakafin ne kaɗai ba, rigakafin zai fi amfani idan aka ce kuma an haɗa gwiwa da bangaren wato ba da ruwan sha da kuma bangaren tsaftar muhalli. Kuma iyaye ya kamata su rinka haƙuri, don yau a ce mace ta je asibiti bata samu magani ba mamaki an samu tseko ne wajen transportation, a gani ba mamaki an je yau babu ta gobe a je a samu. To ya kamata a je a yi haƙuri a rinka zuwa ana ba rigakafin nan, saboda shi jinyar ta fi wahala da a ce a ba rigakafin. Rigakafin nan an je an yi ba wani abu bane, wanda ma ake ba da allura ɗin ma bai fi a ɗan samu ɗan ciwo haka zafin wajen allurar kwana ɗaya kwana biyu ya warke ba. Amma idan yaro ya samu jinya, ba jinya ce wanda yake za a iya dawo da ita ba, wato ita ake cewa irreversible. Muddin kafar yaro ta shanye ba har abada ta shanye, babu abin da za ka yi, sai dai kawai ka taimaka dai ya zan samu abin takawa da wani waye, amma babu wani abin da za ka yi da za ka ce gashi ka dawo da wannan kafa. Saboda haka wanda a jure a rinka zuwa ana karɓar rigakafin nan yana da kyau, kuma yana da amfani gaskiya. Sannan kuma su ma ma'aikatanmu a gaskiya ya kamata mutane su ji tsoron Allah cikin aikinsu. Wato ɗabi'a ta ma'aikatanmu wani lokaci shi yakan kori ma su ma iyayen, su kawo iyayensu, wani lokaci a kyare su, wani lokaci a zo a yi buris da su ka gani, ko kuma a ce gashi an tsara za a yi sannan a ƙi, ko kuma a ce gashi za a je wani ƙauye a yi outreach sannan a ƙi zuwa. So gaskiya su ma ma'aikatanmu wani lokaci suna da tasu matsalar, kuma ya kamata a ce in dai mutum zai aiki da ya yi aikinsa tsakani ga Allah, kasancewa ka yi kuma kar ka zo ka rubuta mutane ƙarya. Saboda haka muna kira ga jama'a su riƙa kai wa yayansu rigakafi, su kuma ma'aikata su tsaya su yi aikin su tsakani ga Allah, sannan kuma a sa kowa ya kula da tsaftar gidansa ko ruwan da za ka sha ba. Ya kamata jama'a su ma su ɗauka su kula da kansu. Bincike ya nuna cewa tabbatar da cewa mutum yana wanke hannunsa kaɗai yana kawo rigakafi amai da gudawa wajen kashi 40. Saboda haka jama'a su kula da tsaftar jikinsu, tsaftar gidansu, kuma da tsaftar abin da za a ci da abin da za a sha. To insha Allah ma ka dawo annan da kuma rigakafin, zai ga cewa ba wai foliyo kaɗai ba, har ma su kyanda nan su sarki haƙora, tarin shika nan, duk za a samu sauƙinsu insha Allah.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
babu ai roke take na tawo.